الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 20 ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko 19 ne, a 20 ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 9 ga watan 6 shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Wai misali, canza farashin kaya nau'i ɗaya game da sayar da shi jumulla da kuma wanda za a sayar da shi daidai. Kamar misali, idan guda ɗaya ne za ka saya ko biyu ko uku ga farashinsa, misali jika-jika, in kuwa jimilla za ka saya, ma'ana za ka sayi dozin zo ko za ka sayi kwali guda, to shi za a rungumta maka misali a sayar maka shi jika ba 20-20. Hakan halak ne, nau'i ne, salo ne wanda yake na kasuwanci, na jan hankali ga abokan ciniki. Maimakon misali in ɗaiɗai ku za a saya, to za a jima ba a sayar ba. In kuwa a jumulla za a sayar a ɗan rage ma mutum, to kaga dandanan za a sayar da shi kuma hallo a je a sayo wani. Don haka yin haka halak ne, baya ƙarƙashin ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya, domin shi ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani ya haramta, shine kayan kuɗi ɗaya-ɗaya farashi ya canza a sababin sabawar lokaci. Misali, in kuɗi hannu ne jika guda, amma in bashi ne to jika da 50. Wannan ciniki shine ciniki haramtacce wanda shari'a ta haramta. Amma naka bambanta farashi, in ɗaya za ka saya kaza ne, in kuma dozin za ka saya kaza ne, wannan halak ne. Now, kamar tasbihi guda goma. Shi anan abinda ake nihi gusawa daga wuri na ka tashi ka koma wani wuri, amma shi limami ai sunna ne a kowace sallah ta farilla bayan ya salamce to kada ya tabbata a gunsa, ma'ana yana mai fuskantar alƙibla. Iya abinda yake sunna ya juyo ya fuskanto jama'a da fuskarsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake haka. Iya kawai gwalgwadon zaman da limami zai yi bayan salamcewa daga sallah shine gwalgwadon addu'ar da zai yi, astaghfirullah 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 Allahumma anta as-salamu wa minka as-salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu Ahadithul Anbiya. Mun gama babi na 35, kai tsaye insha Allah ta'ala darasi na yau za mu tashi farkon babi na 36. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت أي يتعدون يجاوزون أي يجاوزون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا أي شوارع إلى قوله كونوا قردة خاسئين. ما لم الله يجكنسا نافقا وانا بابيني واندكي بياني لما دفتر وبنجي ميكرما دتوككا a cikin suratul a'raf. Was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr, wanda wannan umarni ne kai tsaye Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi ma manzansa Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, ya tambayi Yahuda wanda suke tare da shi, waɗannan wanda ya hada zamani da su suna ja'ija da shi akan abin da yazo da shi na saƙon Allah subhanahu wa ta'ala, da yadda suke nuna rashin yardarsu da amincewarsu cewa ba manzo bane wanda Allah ya zabaye. To shine anan Ubangiji ta'ala yake umarnin manzansa ya tambaye su, wannan kuma tambaya ce ta yi musu Allah wadai dan su kunyata su kaskanta. Shine Ubangiji ta'ala yace was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr, tambaye su game da wato ma'abuta wannan alƙarya, alƙaryar da take gab da teku. Shine kamar yadda malaman tafsir suke faɗa, ita wannan alƙarya wato ita ce birnin Aila, an gane ko, wanda shi birnin Aila yana tsakanin wato birnin Madyan da wato dutsen Turi Saina a wannan yankin yake. to ita wannan alƙarya tana gab da teku kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa kanat hadiratal bahri ta kasance tana kusa da teku iz ya'duna fis-sabti yayin da suke ƙetare iyaka game da kamin kifi a ranar Asabar wanda su waɗannan wato jama'a wani ɓangare ne daga cikin Banu Isra'ila wanda su masunta ne sana'ar su kamin kifi domin suna kusa da teku to Ubangiji Ta'ala ya wajabta musu girmama wato ranar Asabar an gane ku ma'ana rana ce wadda an wajabta musu su girmama ta duk wani aiki su dakatar da shi su girmama ta game da bauta ma Ubangijinsu iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim Ubangiji Ta'ala ya ce ma manzansa ambata musu ka ba su labari iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'an yayin da wato kifaye sukan zo musu a ranar Asabar ranar da aka wajabta musu cewa su girmama ta kifaye sai su zo shura'an wato suna bayyane akan teku manya-manyan kifaye waɗanda suke farare yakan zo ya bayyana gashi a fili wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranar da ba a wajabta musu ba girmama ta ma'ana sauran rane kun la ta'tihim kifaye ba sa zo musu kamar yadda suke zawa a ranar Asabar wanda wannan wata jarrabawa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake yi ma bayinsa domin a bambanta tsakanin dandima da dan kabewa a rabi tsakanin farin tsakuwa da azurfa wanda daman ta hanyar jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ma bayinsa yakan bayyana ga bayi su gane wane ne mai imani na gaske wane ne wanda kuma mai da'awar imani wanda imanin shi ya tsaya akan baka wanda sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala jarraba bayinsa to su waɗannan jama'a nau'in jarrabawar da Allah ya musu an wajabta musu dole su girmama ranar Asabar an gane ku su girmama ta su dena kamin kifin to a wannan rana ta Asabar da aka wajabta musu cewa su girmama ta su dena kamin kifi to kifi yakan zo a fili gashi ba tare da ka sha wahala ba ko ina shine a bakin teku to amma a sauran rane kun da ba a wajabta musu ba girmama rane kun kifin baya zawa kamar yadda yake zawa a ranar Asabar din malamai suka ce sai ka sha wahala da ken ka samu kifin da zaka yi miya to shine Ubangiji Ta'ala yake faɗa kazalika nabluhum bima kanu yafsuku haka lamarin yake Ubangiji Ta'ala ya ce haka muka jarrabe su bi ma kanu yafsukuna wato game da abinda suka kasance suna rashin da'a ga Ubangijinsu to a lokacin da Allah ya musu wannan jarrabawa babban makiyi shaydani wanda daman shi kullun kai kawon shi da famarsa shine ya raba bawa da imanin shi to shine sai ya samu wata dama a lokacin nan yazo yayi musu wahayi wahayin shaydani ko shine wasiwasi da yake jefawa a cikin zuciyar bawa kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadiluku to yazo ya jefa musu wasi-wasi yace da su tunda an hane ku kamin kifi a ranar Asabar to ga wata dubara abinda za ku yi ku zo gefin tekun sai ku yi wasu ƴan tabaku ma'ana ku yi ramuka sai ku saka tarkonku idan ranar da aka hana ku kamin kifi idan ya fito kaga sai ya gangara ya sulala ya je ya fada cikin wannan dan kududdufi da kuka yi ramukan da kuka yi a gefin teku ko kuma tarkonku da kuka saka a ranar Asabar din kifi sai ya zo ya shiga kenan ranar Lahadi da sassafe daga kun zo kawai sai kamu tunda an ce kar ku kama ranar Asabar to ga yadda ya kamata ku yi wanda wannan shine asali abin da ake kira da alhila wayo an gane ko idan an hana ka abu to sai ka zagayo ta wata hanya kai yadda zaka halitta ma kanka wannan abu wanda wannan shine asalin mummunar dabi'a da al'ada ta Yahudu idan Allah ya haramta musu wani abu to sai su yi kokarin yaya za a yi su kewayo ta wata hanya su halitta ma kansu wannan abu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi hadisin na cikin sahihai manzon Allah yake faɗa yake cewa qataballahu liyahuda إن الله لما حرم عليهم الشهوم أجملوه ثم باؤوه فأكلوا ثمنه أو كما قال إذا الله يجي الله يسئني ما يهودوا يا يند الله يحرم تامسو كثي نسكي سيسك زو سكي نركد ونن كثي يسو سير دشيكم سيكوده shi ko duk abin da Allah ya haramta shi to ya haramta cin kuɗin shi gane ku Allah ya haramta musu cin kitse kamar yadda ya faɗa wa alal ladina hadu harramna kulladhi zufur wa min al-bakari wal ganami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamala zuhuruhuma aw ila hawaya aw maqtala dabi'ahum ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون to Allah ya haramta musu cin kitse me za a yi sai suke narkar da wannan kitse idan suka narkar da shi sannan sai su sayar da shi kuma sai su ci kudin kamar yadda irin wannan hila wannan wayo da dubara na halitta ma kai abinda Allah ya haramta wanda mummunar ɗabi'a ce mummunar al'ada ce ta Yahudu har yau akwai ta a cikin jama'a musamman in ka shanka koma wajen mu'amala ta bankuna bankuna waɗanda suke masu mu'amala da kuɗin riba yanzu misali ai Allah ya haramta yana daga cikin nau'in riba ka ba mutum bashi ka dora masa wani abu a sababin saurara masa da kai to yanzu sai suka fito da wani salon su bankuna ba bashi ba za a baka kai tsaye kai wannan mabukaci ne babur kake so abun hawa kake so ita banki ba babur raba take sayarwa sai ka je ka ga mai babur ku yi ciniki idan mai babur ya sayar ma babur jikka 300 sai ka zo da shi banki ta bashi jikka 300 kudin babur kai kuma misali 330 ko 350 za ta ringa cirewa a cikin kudin ka sai ta cire 350 ko kuma fili kake so kare sai ka je kaga karen da ya maka sai ku yi ciniki da me shi sai a zo banki ita za ta biya shi in an sayi karen misali miliyan 5 to kai abinda banki za ta saida maka shi a miliyan 5 da rabi misali ne tana iya yiwa ya wuce haka, tana iya yiwa ya kasa kaiwa, amma didi yadda za a yi sai ta dora ma wani abu. To anan abinda muke so mu fahimta, anan kai da ka zo kaga abu wanda kake so, ka zo ka faɗa musu ga yadda aka saya, su za su ramta maka kudin su bada, kuma kai ga abinda za su dora maka, to menene bambanci da bashin da aka baka? Shine wannan mas'ala, idan ka koma a cikin littattafan fiqhu, malamai sukan bujuro da ita na kan mutun ya ga wani abu, na mutun ya ga wani abu alhali shi baya da kudin saya, sai ya ce wane sayi wannan kayan kaza, an gane ku, saye shi, misali jika guda, ni in wata ya mutu zan baka jika da 50. Kaga anan shi ba tashi saya bai, amma in ba dan ka ce masa ba zaka saya jika da 50, shi ba zai saya ba, tamkar ya ramta ma jika guda ne ka dora ma, ya dora maka dala 50 akai, an gane ku? Kenan anan misali kai kun yi ciniki babur jika 300, banki ta bashi jika 300, kai kuma zaka zuba mata 350, kenan anan tamkar ta ramta maka jika 300 ne, kuma ka dora mata jika 50 a sama. To kaga wannan duka abubuwa ne waɗanda suke na wayo da dabara domin halitta ma kai abinda Allah ya haramta, ko kuma sai a zagayo wanda hanyoyin nasu suna da yawa, a zo a ce a to tunda bashin kaza kake so, to anan sai an ramta maka kaza, sai an wannan, sai ka cika, sai ka biya kudin takardu kaza, sai kai kaza, sai kai kaza, duk wannan abu ne da suke dorawa, sai sun yi kokarin fitar da shi, sai a zo a gitta maka wasu sharuɗa. To kai da zaka ba mutum bashi, menene maganar gitta masa wasu sharuɗa? Shi ho bashi taimako ne wa, sai kai kaza, sai kai kaza, sai kai kaza, sai an yi kokari, duk abin da za a dora maka sai an dora maka shi ana. Ko kuma kamar yadda yanzu misali yadda suke yi, misali irin yadda suke mu'amala galibi da 'yan kasuwa, na misali yanzu kai ba za ka je ka sayi kaya, a'a ita za ta yi, kai za ka zo ka faɗa mata ina buƙatar kaya kaza, an gane ko, ina buƙatar tan 100 na shinkafa ko tan 1000 na shinkafa, banki ita za ta je ta yo ko mandukin shinkafar ta sayo. Misali ga yadda ake sayar da ita, in a miliyan 100 misali aka sayo ta, za ta sayo wannan kin, kuma kai gaya kaza za ka zuba mata, an gane ku? Kai kaza za ka zuba mata, wanda wannan ya saba ma ka'ida ta command. Shi in command ne ka'ida a shar'ance, kai da za ka yi command sai ka ba da kuɗi, an gane ku? Za ka ba da kuɗi, kaza nake buƙata, adadi kaza, jinsi kaza, kuma kaza ne, adadi kaza, kuma zuwa lokaci kaza nake buƙatar shi. To nan ko wanda zai zo banki ta yi mishi command, a'a, kawai fafaɗi ne zai yi, ita za ta je ta sayo kayan, in ta sayo shi a kaza za ta sayar mishi shi kuma a kaza, kenan kaman ta ramta mishi kaza ne, ya sayi kaza, kuma ga abin da zai bata. Shi yasa za ka ga irin waɗannan al'amurra jama'a suna tuki banza, sai a yi ta yi, ko an tara lokaci, cikin ɗan lokaci takaitacce, sai ka ga Allah ya jefa wata asara a cikin dukiyar, ko kuma ka ga mutum a firgice, hankali a tashe, babu kwanciyar hankali, kuma an riga an rike makogoron shi, kuma wannan kaya da ta kawo maka ta baka ta ƙayyade maka lokaci kaza, in lokacin yayi baka ida zuba mata ba, to kuma akwai wani abin da yake hawani, a kullun bashin ƙara lamtuwa yake, kullun ƙara lamtuwa yake. To wannan duka salo ne wanda yake al'ada ce ta Yahudu, halitta ma kai abinda Allah ya haramta, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci su ya tsine musu albarka, wanda kuma in ka tsaya dukkan galibin bankuna a yau nasu ne. An gane ku? Dukkan bankuna da ka sani mafi yawan su bankuna na Yahudi, wanda kawai ko kai dan kasuwa ka riga ka zama khadimin su, kawai su ne kake nema ma kudi, duk wahalar da kake da kai kawo su ne kake nema ma a kullun cikin yi musu hidima kake, kuma alhali kai baka sani ba, wai kuma kana ganin cewa wannan abu wai kamar halaka ne, ai koman din ne, to ai sai ka dawo malamai su maka bayanin ga yadda ka'idodin koman da yake a shar'ance, shine ake kira assalam, shine ake kira assalaf. An gane ko? In har su sun kiraye shi da sunan koman, to sai ka dawo addinin ka, abin nan da suka kiraye shi da sunan koman da ya dace da daidai yadda koman da yake a musulunci, in ya dace kai, in ko ya saba, to ka dawo kan karantarwar addininka, saboda Allah ya dora ma dokoki, ga ta inda ya kamata ka nemi dukiya, ga ta inda bai dace ba ka nema. Idan kana so ka kwashe lafiya, ka amfana da abin da kake samu na dukiya, dole sai ka zara dokokin Ubangijinka. To shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci su, yace Allah ya tsine ma Yahudawa, yayin da Allah ya haramta musu kitse, sai suke narkar da wannan kitse, sai su sayar da shi, kuma sai su ci kuɗi. To wannan duka hila ce, wayo ne na su Yahudu, domin su halatta ma kansu abinda Allah ya haramta, wanda kuma wannan yana daga cikin makayidin shaytan, makircin shaytani. Kamar yadda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa ya wallafa littafi na musamman, ya masa suna Igathatul Lahafan min Masayidish Shaytan, wanda a cikin wannan littafi yayi bayani ɗaya bayan ɗaya irin hanyoyin da shaytani yake bi ya jefa ma bawa wasiwasi domin ya halitta ma kanshi abinda Allah ya haramta masa. To shine anan da Allah ya haramta musu kamin kifi a ranar Asabar, shaytani ya zo yi musu wahayi, ya jefa musu wasiwasi, ya ce to tunda an hane ku kamin kifi a ranar Asabar, ranar Asabar kin kar ku kama, amma ku zo ku saka tarkonku, ku saka fitsarku, ko kuma ku zo gefin tekun sai ku yi ramuka, yadda kifi idan ya sulalo ba zai iya komawa ba. Kenan ranar Lahadi da sassafe daga kun zo kawai kwasa za ku yi. To shine Ubangiji Ta'ala ya ce, kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iruna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban shadida. Ubangiji Ta'ala ya ce, ba su labari lokacin da wato wata jama'a daga cikin su take fada, an gane ku? Su ne ma'ana, domin an samu wasu jama'ar gaba ɗaya ta alƙaryar sai suka kasu kashi uku. Wannan kashi na farko su ne 'yan ta'adda masu ƙetar dokokin Ubangijinsu, an hana su kamin kifi a ranar Asabar, shaidani ya musu wannan wahayi, kuma sun bi wahayin shaidani. Wannan jama'a ta biyu su ne masu umarni da kyakkyawan aiki, masu hani ga barin mummunan aiki, suka zo suna haninsu suna ce musu, wannan abu da kuke fa bai dace ba, bai dace ba, ku kiyayi kamun Allah. To sai ga kuma jama'a ta uku, su kuma waɗanda sun yi inkarin abun amma sun yi shiru, an gane ku? Sai suke fada ga su waɗanda suke musu wa'azi, suke ce musu, limata izuna qauman illahu muhlikuhum, dan me kuke galgadin jama'ar da Allah ne halakar da su ne idan ya so halakar da su, aw mu'adhibuhum azaban shadida, ko kuma me azabtar da su ne wata azaba wadda take mai tsanani. Qalu, su masu wa'azin sai suke fada, suke cewa ma'aziratan ila rabbikum, muna galgadin su ne, muna hanin su ne, dan ba da hamzari ga Ubangijinku. An gane ku? Abu ne wanda Allah ya wajabta mana, dole mu yi hani ga barin mummunan aiki. Wala Allahum yattaqun, kuma muna hanin su dan wato su tsoraci Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala, su daina ketare iyakarsa. To anan shine malamai suka ce a lokacin nan, kamar yadda malaman tafsir suke faɗa, alƙaryar sai aka kasa ta kashi uku. Su waɗanda suke wannan ta'addanci da waɗannan mu'minai suka hane su, suka ƙi hannuwa, suka ce to mu fa ba za mu zauna da ku, dole mu raba hanya da ku. To a lokacin nan sai aka yi wata babbar katanga. An gane ko? Aka yi babbar katanga, aka katangance, aka raba tsakanin su masu ƙetare iyaka da su waɗanda suka yi hana. Aka yi wata babbar katanga. To shi ne a lokacin nan, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake kissanta mana, shi ne suka ce ma'aziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Shine yace falamma nasuma zukiru bihi anjaynal ladina yanhauna anisu. Ubangiji ta'ala yace lokacin da suka bar abinda aka galgade su da shi, suka ki bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala, anjaynal ladina yanhauna anisu. Ubangiji ta'ala yace da azabar mu tazo waɗanda suke hani. An gane ku? An shaidan lazina yan hauna alisu, waɗanda suke hani ga barin wannan mummunan aiki, Ubangiji ta'ala ya ce sai muka tsiratar da su. Muka tsiratar da su. Wa aqadna lazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsuku. Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar ƙetare dokokinmu, Ubangiji ta'ala ya ce sai muka damke su da wata azaba wadda take mai tsanani a sababin rashin da'ar da suke yi mana. Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, wani lokaci ya faɗa ga almajirinsa Ikrima, yake cewa shin baka ji abin da Allah ya faɗa a cikin wannan aya? Falamma nasu ma zukiru bihi anjayna allazina yanhauna anisu, lokacin da wato suka bar abinda aka galgade su waɗanda suke hani ga barin mummunan aiki, Ubangiji ta'ala ya ce sai muka tsiratar da su, waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar ƙetare dokokinmu, Ubangiji ta'ala ya ce sai muka damke su da wata azaba wadda take mai tsanani a sababin rashin da'ar da suke mana. Abdullahi dan Abbas ya ce anan Allah ya ambata cewa masu hani ya tsiratar da su, waɗanda suka ƙetare iyaka su ko ya halakar da su. Ya ce wallahi ban yi sani ba su waɗanda suka yi shiru ko yaya Allah ya yi da su. A lokacin na almajirinsa ya ce, yace yake cewa ya kai dan ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace su waɗannan wanda suka yi shiru ai sun yi inkarin abu, tunda sun faɗa sun ce limata izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida. Yace kuma anan Ubangiji ta'ala bai ce ba ya halakar da su, su waɗanda suka yi shiru, kuma bai ce ba ya tsiratar da su. Kenan ina za a sa su? Sai a sa su layin waɗanda aka tsiratar da su, tunda shine asali, tunda bai ce ba ya damke su da wata azaba ya halakar da su. To dan haka shine Ubangiji ta'ala yace falamma atau ammanuhu anhu, lokacin da suka yi tsaurin kai gaban abinda aka hane su, Ubangiji ta'ala ya ce kulna lahum kunu qiradatan khasiin, sai muka ce da su gaba daya, Ubangiji ta'ala ya ce da su ku zaman tuburrai, khasiina kuna kaskantattu. to shine kamar yadda yake cikin kissar su waɗannan waɗanda suke hani an wayi gari sai suka ga dire da mutun daya daga cikin zagayen wannan na katanga na waɗanda suke ketare iyaka babu dire da mutun daya da ya fito sai suka ce bari mu leka mu ga me ke faruwa suna lekawa sai suka ga gaba ɗaya kawai sun zama burrai to a lokacin nan su burran suna gane ƴan uwansu daga cikin mutane amma su mutanen ba sa gane danginsu daga cikin burran sai buri ya zo kusa da ɗan uwan shi ya ringa shinshina shi sai ya ce masa daman shi mutumin sai ya ce masa daman ban faɗa maka ba daman ba mu faɗa muku ba cewa Allahu muhlikukum aw mu'adhibukum azaban shadida sai wuri ya gyada kai to Allah ya halakar da su ma'ana ya la'ance su ya maida su burrai bayan wasu ƴan kwanuka Ubangiji ta'ala gaba ɗayan su ya karbi rayuwarsu dan babu wata al'umma da Allah ya shafe ta ya la'ance ta ya canza mata halitta kuma ta wanzu ta yi iya da jikoki a iya kansu su waɗanda Allah ya la'anta daga nan suke karewa gaba ɗaya Allah yake karɓa wannan kinsu kamar yadda daga cikin ashabul ma'ida waɗanda suka kafirce ma annabi Isa a sababin wannan madurguji da Allah ya saukar su kuma Allah ya la'anci su ya maida wasu gurre wasu ya maida su aladu su ma bayan wasu kwanuka Allah ya halakar da su to kaga wannan tambaya ce Ubangiji ta'ala ya umarci manzansa ya ma Yahuda wanda suke tare da shi tambaya ta Allah wadai da kaskanci wanda Allah ya kissanta mana wannan kissa a takaice a cikin suratul baqara Ubangiji ta'ala ya faɗa wa laqad alimtumul ladina atadaw minkum fis-sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasiin Ubangiji ta'ala yace ai tabbas ai kun sani waɗanda daga cikin ku ne suka ketare iyaka game da kamin kifi a ranar Asabar Ubangiji ta'ala yace muka ce da su gaba ɗaya ku zaman to burrai kuna kaskantacci suka koma burrai bayan wasu kwanuka Allah ya halakar da su gaba ɗaya to yanzu waɗanda a cikin su uwayensu jiko uwayensu da kakanninsu Allah ya la'anci wasu ya maida su burrai menene za su faɗa ga mu'minai cewa wai su sun fi mu'minan da suke biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja sun fi su matsayi sun fi su kusa da Allah to a cikin ku ne hukumanta kar ku manta uwayenku da kakanninku waɗanda suka ketare iyaka ga yadda Allah ya yi da su kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa qul hal unabbi'ukum بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وبنجي تعالى يجي تشيد سوكو كنا سوء إمباكو لاباري دواندي بكسكنتي أقول الله سبحانه وتعالى واندي كي كوما باي كسكنتتي مر الدرجة Ubangiji ta'ala ya ce faɗa musu malla anahullahu wanda Allah ya tsine masa albarka su ko Yahudawa Allah ya la'ance su kamar yadda Allah ya faɗa lu'inal ladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadu kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu al-aya malla anahullahu wanda Allah ya la'ance shi wa ghadiba alayhi kuma Allah ya masa fushi suwane ne Allah ya musu fushi sune Yahudu kullum fada muke muna maimaitawa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin almaghdubu alaihim sune Yahudu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana wannan aya waja'ala minhum liqiradata wasu daga cikin su Allah ya maida su burrai sune waɗannan ashabus sabti wala kanazira wasu daga cikin su Allah ya maida su aladu sune waɗanda suka kafirce ma ma'ida ta annabi Isa wa abadan tagut, kuma su ne waɗanda suka bauta ma shaidani, suka bauta ma tagut. Suwa ne ne suka maida maraki Allah suke bauta masa? Su ne dai wasu jama'a daga cikin Yahudu. Innal ladhina takhazul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzil muftari. Sai yace ulaika sharrun makana, waɗannan su ne suka fi kowa kaskanci ga matsayi, wa aballu an sawa'i sabil. To dan haka waɗannan kasancewar su banu Isra'ila ne wata jama'a ce daga cikin su, wanda kuma annabi Dawud alaihi salam shi ya la'ance su, ya tsine musu albarka, kamar yadda Allah ya ce lu'inal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud. Malamai suka ce su ne wannan ashabu sauki, an gane ko, da suka ƙi hannuwa Ubangiji ta'ala ya la'ance su ya maida su birrai. Bayan wasu kwanuka, malaman tafsir suna cewa bayan kwana uku Ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwarsu gaba ɗaya, kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wata al'umma da aka shafe ta aka canza halittar ta ta wanzu ta yi ƴaƴa da jikoki. Dan kar ka ɗauki wannan kissa akan tunanin Bature cewa wai asalin mutum wai daga buri ne. To ai waɗannan mutanen ne tun kafin, an gane ko, su mutanen ne Allah ya la'ance su ya maida su birni, kuma wannan ba su wanzu ba. Allah ya kissanta mana asalin ɗan Adam, kamar yadda ya kissanta mana asalin halittar annabi Adam alaihi salam. Dan haka shi wannan tunani na cewa asalin mutum daga guri ne, in mutum ya yarda da shi to ya kafirce ma Al-Qur'ani, saboda ga yanda Allah ya faɗa, wa man asdaqu minallahi qila, babu mafi gaskiya wanda ya fi Allah gaskiya ga faɗa. Shi ya gaya mana cewa ga asalin yadda ya samar da ɗan Adam, halittar annabi Adam alaihi salam. Babu qawlihi ta'ala wa ataina Dawuda zabura wa qawlihi az-zubur ay al-kutub wahidu hazabur yuqalu zabart ay katabt wa qawlihi wa laqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwi bi ma'ah ala mujahid wa bunu jabr ay sabbihi ma'ahu wa qawlihi wa tayr wa alanna lahu al-hadid ani imal sabihat ay duru wa qawlihi wa qaddir fi sard ay al-masamir wal hilal wa la yuriqu al-mismar fa yaslas wa la yu'azzim fa yanfasim wa qawlihi afrig ay anzil wa qawlihi basda ay ziyadatan wa fadla wa qawlihi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir qala haddathana abdullah ibn muhammad qala haddathana abdurrazzaq huwa ibn hammam as-sanani al-himyari qala akhbarana ma'mar huwa ibn rashid al-azdi an hammam huwa ibn munabbih أنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي المصري عن أقيل هو بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره وأبا سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول wallahi la asumanna nahara wa la aqumanna al-layla ma isht. Faqala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, anta alladhi taqul wallahi la asumanna nahara wa la aqumanna al-layla ma isht. Qult qad qultuhu. Qal innaka la tastati'u dhalik, fasum wa afdir wa qum wa nam wasum min ash-shahr 3 ayyam fa innal hasanata bi 10 amsalha wa dhalika mathalu siyami ad-dahr wa dhalika mithlu siyami ad-dahr. Fa qult inni udiqu afdala min dhalika ya rasul Allah, fasum yawman wa afdir yawmayn. Qal قلت إني أديك أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قلت إني أديك أفضل منه يا رسول الله. قال لا أفضل من ذلك. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر وابن كدام قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت نعم. فقال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفحت النفس, ثم من كل شهر 3 أيام, فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر. قلت إني أجد بي. قال مسعر يعني قوة. قال فصم صوم داود عليه السلام, وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Ubangiji mai girma da daukaka, wa ataina Dawuda zabura. Ubangiji ta'ala na fada, mu ne muka ba annabi Dawud wato wani littafi. An gane ko? Lafazin shi ne malam ya zo da kalima ta az-zubur. Az-zubur jami'i ne na zabur, kamar yadda can cikin suratu Ali Imran yake faɗa, qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladhi qultum wa biz-zuri wa bil kitabil munir. Haka a can cikin suratul Qamar, amlakum bara'atun fi zubur. Idan aka ce az-zubur jami'i ne na zabur, shine anan malam yace ayyul kutub. Idan aka ce az-zubur shine ma'ana littattafai, wahidu ha zabur kenan, mufrad insa shine zabur. In ka ce zabur kenan littafi, shine larabawa sukan fada zabartu aikatabtu. An gane ko? Idan suka ce zabartu aikatabtu, shine Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka ba annabi Dawud wato littafi. An gane ko? Shine littafi na musamman wanda ake ce masa zabur. Shi lafazin zabur sai ya zamanto lakabi ne ga littafin da aka ba annabi Dawud alaihi salam, amma kowane littafi ana iya ce masa zabur. Shine sai yace walaqad ataina dauda minna fadla, Ubangiji ta'ala na fada tabbas mu ne muka ba annabi Daud wato wata fadla ta musamman. Daga cikin abin da Allah ya bashi shine yace ya jibalu awibi ma'ahu, Ubangiji ta'ala yace ya kuduwa su awi bi ma'ahu ay sabbihi ma'ahu, kamar yadda Mujahid ya fassara awi bi ma'ahu, ku yi tasbihi tare da shi. Wanda dabobi da tsuntsaye da duwatsu annabi Dawud idan yana tasbihi su ma amsawa suke. An gane ko? Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya kissanta mana a cikin suratu Daud ko mu ce cikin suratu Sad shine Ubangiji Ta'ala yace ya jibalu awwi bi ma'ahu wato ya kuduwa su Ubangiji Ta'ala yace ku yi tasbihi wato tare da shi annabi Daud sai yace waddaira wato mu ne kuma muka hore masa wato su ma tsuntsaye suke tasbihi tare da tasbihin sa ma'ana idan yayi tasbihi tsuntsaye su ma sukan amsa masa Ubangiji Ta'ala yace wa alanna lahul hadida mu ne muka tausasa masa wato bakin karfi Ubangiji Ta'ala ya lausasa masa bakin karfi yadda dayan mu idan ya dauki dawon hura sai yadda yayi da shi to haka annabi Dawud alaihi salam idan ya dau bakin karfi yadda ka san dawon hura a hannun dayan mu sai yadda ya lankwasa shi to haka annabi Dawud Ubangiji Ta'ala ya masa wannan baiwa ko mu ce ya masa wannan mu'jiza shi ba he an sa karfin cikin wuta an zuga yayi laushi sannan a zo a ringa dukan shi da guduma akan uwar makira a idan za mu kira bakin karfi dole sai an sa shi an narka shi sannan kuma a zo ana dukan shi to shi annabi Dawud alaihi salam da zaran ya dauki bakin karfi yadda ka san ɗayan mu ya dau dawon hura haka ne Allah ne ya masa haka shine yace wa alanna lahul hadida mu ne muka tausasa masa wato bakin karfi ani'imal sabighati muka ce da shi wato kira sulke na yaki ani'imal sabighati sabighati jam'i ne na sabiga wanda anan an shafe mausuf sai aka wanzar da wato sifa an gane ko aka wanzar da sifa kenan ani'imal duru'an sabighat shine anan yace ai duru ka kera silike waɗanda suke masu cikar saka shine yace masa ani'imal sabighat muka ce da shi kera wato silike wanda yake mai cikar saka silike ita ce rigar yaki rigar da mayaki yake sawa akan kera ta ne wato da zobe da bakin karfi ake kera ta zobe zobe ne na bakin karfi ake hada su juna da juna idan aka hada su juna da juna aka yi rigar to makami na abokin gaba baya isa jikin abu wannan mayaki shine Ubangiji Ta'ala anan yace masa wa kaddir fisar wato ka daidaita fisar wato game da zoban da kusar da take hada tsakanin su da shi zoban Ubangiji Ta'ala yace ka daidaita shine yace ayil masamir masamir jam'i ne na mismar mismar ita ce kusa wal hilak wato da zoban Allah yace masa ka daidaita kenan wala yuriful mismara kada wato ita kusar wadda take hada tsakanin su kenan ta yi kankanta ta yi karanci fayaslas kenan in har yayi haka kenan zai zamantu ma'ana ya ringa takurewa kenan ya ringa zarewa wala yu'azzim kuma kar ya girmama shi zoban fayanfasin in har an yi shi mai fadi kenan sai ya ringa datsewa in an ja sai ya datse kenan shi zoban da ake hadawa da kusar da ake wannan shine Ubangiji Ta'ala yake umarnin annabi Dawud alaihi salam a cewa anan yake ce masa ya daidaita kenan kar yayi yadda zai yi kankanta domin in yayi kankanta to ba zai jayi ba kenan sai ya zamanto jikin mayaki yana wahala in yayi fadi kuma haka sai ya ringa datsewa sai ya ringa yankewa shine yace fayanfasi kenan in zoban yayi girma shine yace wala yu'azzim kar ya girmama zoban domin ya girmama zoban ya zamanto manya fayanfasi wato sai ya ringa datsewa ya ringa yankewa da kanshi shine Ubangiji Ta'ala yace masa wa qaddir fisar ma'ana ka daidaita game da saka shi zuban yadda zaka ringa jira shi kenan kenan al-masalir din wato kusoshin da al-hilal zubukan to ya daidaita su karye su yi girma kuma kar su yi kankanta shine yace wala yuriqul mismara karye kankanta ita kusar fayaslas kenan sai ya ringa takura ya ringa matsewa shine yace wala yu'azzim kuma karye girma mazuban yace fayin fasil wato sai ya ringa datsewa ya ringa katsewa da kanshi to wannan yana daga cikin baiwar da Allah subhanahu wataala yama shi annabi Dawud kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada wa allamna sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun shine ake ce masa labus in aka ce labus shine dai sulke da yaki an gane ko kamar yadda can cikin wannan cikin suratul nahl ubangiji ta'ala na fada wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum min aljibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sakum ash-shahid wa sarabila taqikum ba'sakum ubangiji ta'ala shine ya halicci wasu riguna takanar saboda ku domin ta kare kuma kamin abokin gaba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in za a fita fagen daga manzon Allah yakan sanya sulke na yaki a jikin shi har ma ranar da za a fita yakin Uhudu manzon Allah sai da yayi gaman sulke da yasa wani hallo ya kawo wani ya sake dorawa a sama wanda wannan duka yana nuna mana al-akhzu bil asbab ruko da sababi ruko da sababi baya cin karo da tawakkali domin anan sayyidul mutawakkilina ne shugaban masu dogaro ga Allah shine da zai fita fagen daga ya kawo sulken yaki ya sa a jikin shi kuma hallo ya kawo ne ya dora bana ma ran da zai shiga Makka da yaki manzon Allah ya shiga akan shi da hular kwano dan haka komai ka kama sababi karka ce ana dogara da Allah abinda zai same ni ya same ni a'a ka dau sababi in yaso sai ka bara ma Allah da mare shi wannan shine kaida wanda wannan kuma yana nuna mana asali in ka koma maganin karfe bashi da asali a shar'anci in har akwai maganin karfe a shar'anci to ai annabawan Allah da manzanni su suka fi cancanta da shi ga yadda Allah ya karantar da annabi Dawud menene hikimar wannan sulke da Allah ya karantar da shi saboda kare makamin abokin gaba takobi da mashi da wata kibiya da sauransu to shine anan sai zo da fadar shi wato ufrig wanda wannan kalima ta di shigo amma ba ta da alaka da kissar annabi Dawud domin ita wannan kalima tana cikin suratul kahf a kissar zulkarnain an gane ko ufrig alaihi qibra wannan tana cikin wato suratul kahf kamar yadda ibnu hajar Allah ya ji kansa yayi bayani cewa wannan ba ta da alaka da kissar annabi Dawud shine yace ai anzil haka ita ma wannan kalma ta basatan ita ma ba ta cikin kissar annabi Dawud illa kasancewar meyuwa malam ya hararo kissar Talut domin tana liƙe da kissar annabi Dawud alaihi salam a cikin suratul baqara an gane ko wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabut fihi sakinatun ko kuma kafin haka wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum talut malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal qala inna allaha istafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim shine yace ai ziyadatan wa fadlan wato shine wato dadi wato da kyauta kinan Allah ya ma wato Talut da fadar sa wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir wannan kuma cikon kinan ani imal sabiqatin wa qaddir fisr sai yace wa amalu saliha Ubangiji ta'ala yace ku aikata aiki nagari inni bima ta'maluna basir lalle ni game da duk abin da kuke aikatawa mai gani ne ina sanar da shi babu abin da ke kuya gare ni. To wannan duka ayoyin suna bayani game da kissar Annabi Dawud alaihi salam, shine malam sai ya zo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake fada kuffifa ala Dawud alaihi salamul Qur'an, wato an saukaka ma Annabi Dawud alaihi salam karatun littafin Zabura, lafazin Al-Qur'an anan bi ma'ana al-qira'a, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke fada la tuharriki bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu ay fattabi qira'atahu. An gane ku, lafazin Al-Qur'an yana daukan ma'anar al-qira'a, kuma yana daukan ma'anar wato al-maqru, abun karantawa. Kenan anan Allah manzo sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labarin an saukaka ma Annabi Dawud alaihi salam karanta littafin Zabura. Kamar yadda Katada ke fada cewa ita Zabura sura 150 ce, amma dukkanta ita wa'azi ne. An gane ku, gaba ɗayan ta wa'azi ne, babu wani labari, babu wani maganar halak ko haram a ciki, a dukkanta zallanta wa'azi ne ita Zabura wadda Allah ya saukar ma Annabi Dawud. To an saukaka masa karanta wannan littafi. Fakana ya amuru bi dawa bihi fatusra, yana bada umarni na a daura ma wato abun hawansa sirdi. Fa ya qara'u al-Qur'ana, sai ya karanta wannan littafin kabla an tusra ya dawa bu, kafin a daura ma abun hawan sirdi, dabbar tashi kafin a daura mata sirdi, tun ya karance littafin gaba daya, wanda wannan saukakawa ce ta Allah subhanahu wata'ala. Kamar yadda Allah ya huri mana karanta Al-Qur'ani, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr, an gane ku, mu ne muka saukaka wannan Al-Qur'ani, Ubangiji ta'ala ya ce dan a karanta a wa'azu, kuma haka ya fada, fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi al-muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. In ba dan hurewa ta Allah subhanahu wata'ala, da a shekara 100 ma wani bai harrace Al-Qur'ani, a shekara 1000 ma baka harrace shi. Amma in kana so ka kwatanta sura ta Al-Qur'ani a cikin yan mintuna sai ka harrace ta, amma ka dauki wani baiti na waka ko ka dauki wani abu ka gani, sai ka sha wahala kafin ka harrace. A baka faji guda abinda ba Al-Qur'ani ba, idan aka baka faji 10 ta Al-Qur'ani zaka iya harrace ta ta hardatu harda mai kyau, amma wannan faji ɗaya bata hardatu bata littafi. To duka horewa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, wannan kuma albarka ce da Allah yake sanya ma bayan shi a ɗan lokaci kaɗan, sai ka ga mutum ya yi aiki mai yawa kafin a ɗaura ma ku dabbar shi sirdi, tuntuni ya karance littafi. Shine yace wala ya akulu illa min amali yadihi, kuma baya cin wani abinci illa min amali yadihi, sai ta hanyar abinda hannun shi ya aikata, saboda ta ka tsantsan da neman cin halak. Gashi Allah ya bashi mulki, mulki wanda yake mai girma, an gane ku, mulki Allah ya ba Annabi Dawud mulki ba na wasa ba, amma duk mulkin da Allah ya bashi, duk abin da ka sani cin shi da shan shi a bai ya dauka ta hanyar mulki, abin da yazo ya kera da hannun shi wannan sirke, idan ya saida ta hanyar nan yake ci yake sha, ta ka tsantsan dan kada ya je ya ci abin da bai halatta ba gare shi. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa ma akala ahadukum ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi, wa inna nabiyallahi Dawud alayhi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Hadisi yana cikin sahihul Bukhari. Manzo Allah yace dayan ku da dai bai taba cin wani abinci fiyayye sama da cin abincin da hannun shi ya aikata, abinda jikunka ne. Sai yace domin annabin Allah Annabi Dawud ya kasance yana ci yana sha ta hanyar wato abinda hannun shi ya aikata. To haka magabatan kwarai masu taka tsantsan, masu tsanzani, masu tsoron Allah, duk abinda za su sama cikinsu sai sun tabbatar da cewa ya fito ne ta hanya wadda take halattacciya. Shi ko babu ta hanyar da za ka ci halakkinka sama da abinda yake jibinka wahalakka. An gane ko? Shi yasa za ka samu dukkan mafi yawan magabata cinsu da shansu suna da wata hanya tasu, wata sana'a da suke, wanda dai sun kiyaye bakin gwalgwado, ta hanyar nan suke ci suke sha. To gaya duk mulkin da Allah ya bashi, amma abincin shi sai abin da hannun shi ya aikata sai jibin shi. Musa ibn Uqba shi ya rawaito wannan hadisi kamar yadda malam ya faɗa ta hanyar Safwan daga Afa ibn Yasar daga Abu Huraira shi ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.